يا الله يا الله نهكا الله نكينا نرقى بروتكا تهتهيبا كودمها تنبيا نكيدا كودمها تنبيا نكيدا.
Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da kowa shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bada umarnin rufe makarantun Islamiyya da aka gano suna gasawa mutane a Kuba. Wannan ya biyo bayan ceto ɗaruruwan mutane da suka hada da kananan yara 77 a garin Kaduna. Da kuma na baya-bayan nan wanda bore da waɗansu da ke irin wannan makaranta a garin Daura suka yi ranar Lahadi, bayan da wuya ta ishe su ya kai ga ceto su da kuma samame da jami'an tsaro suka kai a wani gidan horar zakangararru da ke garin Katsina. A cikin hirarsu da wakilinmu Umar Faruk Musa, kakakin shugaba Muhammadu Buhari Garba Shehu ya bayyana matsayin shugaban kasar.
Wurare da ake kafawa wai don a kyautata ko a gyara halayen kangararru yara ko matasa, amma kuma ya zamana ana cin su zarafi, ana keta haƙƙinsu na ‘yan ƙasa ba tare da bin doka ba. Saboda haka zahiri an nemi cewa duk inda aka samu irin waɗannan gurare a ɗauki mataki a kansu, kuma abin da ya faru kenan a waɗannan gurare da ke magana da baya.
Akwai yiwuwar cewa za a gabatar da waɗannan mutanen ko shugabannin irin waɗannan gidajen gaban kuliya, ko kuwa akwai wani mataki a doka da gwamnati za ta ɗauka domin ta tabbatar da irin waɗannan gidajen ba su sake kunno kai a cikin Najeriya ba?
To, doka dai akwai shari'a dai da za a gabatar da wanda aka kama. Wasu waɗannan ɗin da aka kama na baya-bayan nan, idan dai ba an samu saɓani ba, aiki ne amma ba da umarnin cewa a je a gabatar da su a gaban kuliya. Malamai da suke aiki tare da su a waɗannan gurare har yanzu ba su samu ba, ana neman su. Idan ko aka kama su, su ma ko lallai za a ɗauki wannan mataki a saka su a gaban mai shari'a. Zancen doka ko a ce za a haramta su, wannan abu ne da yake ya kamata al'umma ta san cewa idan jama'a suka tashi duk dokar da za a yi a kasar nan, idan mutane ba su sa ido sun hana abubuwan nan da kansu ba, doka ba aiki za ta yi ba. Kar a manta cewa irin waɗannan gurare ko sansanoni na tandararrun yara ai a cikin al'ummominmu suke, da wuya ka samu birni ko wani gari da babu irin wannan makaranta. Mutane kuma suna jin abin da ake yi, suna ganin abin da ake a waɗannan gurare, kuma su shuru ba su saba. Saboda haka ashe nauyi akan jama'a take, duk inda aka gani a fito a ga hukuma don a ɗauki mataki.
A cikin hiranmu da ita bayan ceto ɗaruruwan mutane a wata cibiyar da ke Kaduna makonni biyu da suka shige, Kwamishinan Mata da Bunƙasa Rayuwar Al'umma ta Jihar Kaduna Hafsat Muhammad Baba, na nemi sanin wanda zai kula da rayuwar waɗannan mutane da aka ceto, waɗanda da dama za su fuskanci ƙalubalen rayuwa, sai ta bayyana cewa
mutanen Jihar Kaduna dole gwamnatin Jihar Kaduna ta riga ta ɗauki nauyi, kuma shi yasa duk muka karɓi su adireshi da lambobi da komi. To yanzu muna tsari ne muke so mu shimfiɗa wanda za mu kira su, za mu zauna da su, saboda mu ga me tsari suke so. Akwai waɗanda suka ce suna makaranta, suna son su koma makaranta, akwai masu son su koyi sana'a. To saboda haka tsarinmu zai fitar da cewa in kana son ka koyi sana'a ne, wani irin sana'a kake so? Idan kuma kana son ka koma makaranta ne, shin wani aji dama ka gama, primary ne, secondary ne da sauransu, to za ka koma ka je kai. Kamar yadda wanda yake ya gama master's ɗin nan, yana da master's guda biyu, shi ya gaya mu yace yana son ya yi PhD. To shi ma za mu zauna tare da shi mu ga wani irin taimako gwamnati jihar Kaduna za ta yi a tabbatar ya koma ya yi wannan PhD da yake. Ba wai mun basu ne kawai su koma gida haka nan ba, a'a, dole ne mun fitar da tsari yadda ko da wani lokaci muna tare da su, kuma duk abin da suke so za mu yi musu. Banda haka nan kuma akwai likitoci da muke aiki tare da su, wanda ko da wani lokaci za su zo su gan su, a dinga mu'amala da su, ana duba lafiyarsu, ana duba kwakwalwarsu da sauransu, saboda su samu kuma su dawo kamar mutane. Kuma a gwada musu cewa ba wai cin su aka yi ba a cikin al'umma ba, amma kuma ƙananan yara dole ne mu iyaye muna da rawar da za mu taka. Mu iyaye dole ya zama dole a gare mu kula da ƴaƴanmu, mu musu tarbiya. Ba zai yi ka ta haihuwar yara a dinga tuno su ciki sai sun lalace sannan kana neman wanda za ka kai ma ba. A'a, ya kamata a ce kana cikin rayuwar yaronka tun daga ran da ka haife shi har ya kai munzalin mutum. Domin sai muna ganin cewa duk da gwamnati za ta yi, amma kuma muna neman gudunmuwan su kansu iyayen, domin su miƙe tsaye tabbatar cewa tarbiyya fa a hannun iyaye take, kuma dole ne tarbiyya iyaye ne ya kamata su kafin duk wani wanda ya kamata ya taimaka ya shigo cikin wannan al'amari.
To Hajiya, kin sani sanin kowa ne motar gwamnati gaskiya ba ta gudu. Wato gwamnati za ta ce za a yi kaza, amma za kan ɗauki lokaci wani kun ƙayyade ma kanku zuwa lokacin da za ku ɗauka na ganin cewa kun ce ma gurorinku dangane da waɗannan yaran. Kamar yadda ake bayani, waɗansu iyayen nan sun kawo ƴaƴan nan ne don a tarbiyyantar da su, a ladabtar da su, ba karatu suka kawo su ba.
Ina tabbatar miki da muna da irin wannan abin nan ƙa'idoji. Na akwai na ɗan ƙaramin lokaci, akwai na matsakaicin lokaci, akwai kuma na dogon lokaci. Kamar yadda na gaya miki, waɗannan yaran suna hannunmu, kuma ba wai mun bar su ba ne. A'a, yawancin yaran nan suna buƙatar a kula da su, a saurare su. In san saurara mutum ma shi ma wani lokaci daɗi ke gare shi. Akwai ɗaya daga cikin su sunan shi Yelo. Makalemu ma ya ce min, "Mama ni zan bi." Nace ba damuwa. To kin ga yana neman wanda zai magana da shi. Tun da muka je wurin nan muke magana da shi, muke neman me yake so, me ya faru, yana faɗa mana abubuwan da yake damun shi. To kin ga ya kamata a ce dukkan waɗannan yaran, kin ga abin da muka yi niyyar yi shi ne, kamar yadda na ga miki magana makaranta. Dole ne za a tabbatar cewa an maida su makaranta, kuma za mu sa ido, za mu kuma yi kula. Wannan abin ba na ma'aikatata ne kaɗai ba, akwai ma'aikatar ilimi, akwai ma'aikatar ƙananan hukumi, akwai kyamomi na ƙananan hukumomi wanda duk mun kare yanzu ana magana cewa to kamar gidajen waɗannan inda ake wannan horo ɗin, kin gane duk da mun ɗauko waɗannan yaran, ai ba za a rasa waɗansu gidaje waɗanda suke nan ba kuma waɗanda suke irin wannan horo. Amma abin da muke cewa shi ne cin a bi ƙa'idoji, kuma a bi tsari. Idan akwai tsari, ba abin da zai gagara. Tsarin da muke nufi shi ne a gwamnatance a zo irin wannan gida a yi rajista. Ba aka yi rajista da gwamnati, a faɗa ma gwamnati muna son mu buɗe abu mai kama da kaza, mai kama da kaza, muna son gwamnati shigo ciki. Mene ne tsarin gwamnati? Tsarin gwamnati za ta ce a'a, kowane ɗaki kare wuce mutum huɗu ko mutum shida, muna son a tabbatar akwai ruwan famfo, akwai abin nan shan iska sosai da sauransu, wani irin abinci za a ba. To duk kin ga wannan haɗa hannu ne gwamnati a tabbatar an yi abin da ya kamata. Sannan kuma in ana neman malaman asibiti wanda za su kula da irin tarbiyya ko ɗabi'a yaro ko kuma canza tunanin yaro, duk akwai irinsu a cikin gwamnati. Dole ne a haɗa hannu. Amma mu abin da muke cewa ba masu ana buɗe irin wannan, kawai mutum ka je ka buɗe, ka rajube, babu doka, babu oda. Sannan kuma in aka ce a gyara, sai kuma ya zama matsala. Duk muna nan ne domin mu gyara, daga iyayen har malaman makaranta, har mu kanmu wanda muke gwamnati, har waɗanda suke jami'an tsaro, kowa yana son tabbatar cewa ana tafiya da al'amura yadda ya kamata. Ina tabbatar miki cewa nan da ɗan kwanaki in kika sake tuntuɓa, zan ce miki ga inda muke, ga kuma inda yaran nan suke. Sannan kuma idan kina so ki ji daga gare su, za mu haɗa ki da su, ne su kai ma ki tambaye su, saboda su yi miki bayani, su faɗa miki kuma daga inda aka ɗauko su, amma yanzu ga inda suke.
Yawa, to za mu so hakan na Hajiya. To ranar da wannan lamari ya faru, mun samu wani bako da ya zo daga jihar Kaduna ya ziyarce mu a ofishin namu, yake cewa ai in aka je jihohi za ku sha mamaki yawan irin waɗannan makarantu da suke nan. Kukan ji irin waɗannan bayanai, in kuma kuna jin irin waɗannan bayanai, wani mataki kuke ɗauka na ganin kun binciko domin ganin ba a ci gaba da samun irin hakan ba, musamman a jihar ku ta Kaduna, tunda dai ku jihar ku kuke iko da ita?
Muna ji duka a jihohi balanna na arewa da akwai irin waɗannan makarantu, amma bari yi magana jihar Kaduna. To kamar yadda kike faɗa ɗin, tunda wannan abin ya faru an zo ana ce mana ai akwai makarantu wuri kaza, akwai makarantu wuri kaza. To yanzu abin da muka ce za mu yi shi ne, muka ce za mu yi ƙididdigar irin waɗannan makarantu. To saboda haka yanzu magana da muke miki, ma'aikatu waɗanda suke da alhakin wannan an riga yanzu za a zauna, kuma za a bi sawun irin waɗannan a ga cewa an tsaftace su. Kuma mun riga za mu aika da saƙo, saboda akwai ƙungiyoyi waɗanda suke da irin waɗannan makarantun. Muna son mu zauna da ƙungiyoyi, muna son mu zauna da malaman addini, muna kuma son mu zauna da sarakunanmu. Domin saboda duk abin da muke yi yana faruwa ne a cikin banda birni, kuma yana faruwa a ƙauyukanmu. To dole kin gani ko da mun an yi magani na birni sun fata, amma kuma in yana nan a ƙauye kin ga an gudu ba a tsira ba kenan. Saboda haka duk mai wani ruwa da tsaki da sauransu, muna fatan cewa za mu zauna, saboda ne ba mu san ma mu je mu ce muna wani mamaya ko wani abu. A'a, idan ana da irin wannan wurin na horarwa da sauransu, muna son kawai su zo wurin gwamnati, muna da shi ku zo ku gani, da kuke so mu tafiyar da wannan wuri ya zamu mu hada hannu ya zamu yi aiki tare mu abin da muke fata kun muke son mu gani kenan
to zamu ci gaba da bin diddigin wannan batu da kuma rahoton kananan yara tara da aka sata daga Kano aka kai su gabashin kasar inda ake zargin waɗanda suka sace su da sauya musu suna da kuma tilasta musu zama Kirista za ku ji bayanan hukumomi akan wannan lamari yanzu dai a madadin wakilin Umma Faruk Musa da ya bada gudunmuwa daga nasarar wannan shirin da kuma Tubahiro Dodone daidai da sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke